This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitocin da suka hada da mita 31.49 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar, ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niyya da kuma da Lol FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC. Nake fatar kun tashi lafiya. Kuma ina tare da
sahabo Imam Aliyu ga kanun labarai. A kasar Tunisia, kungiyar ISIS ta dauki alhakin harin da aka kai ranar Talata kan wata motar bus dauke da dogarawan fadar shugaban kasa, har akalla mutane 12 suka halaka. Biyo bayan hare-hare da mayakan sa kai suka kai a biranen Paris da Beirut da Tunisia, waɗanda kungiyar ISIS ta dauki alhakin kaiwa, shugaban Amurka yana kwantarwa Amurkawa hankali kan barazana a kawo harin ta'addanci nan Amurka daidai wannan lokaci na hutun cika-ciki. Shi kuwa ministan harkokin waje na Rasha ya faɗa jiya Laraba cewa akwai alamun harbo jirgin saman yakin ƙasar da Turkiya ta yi, an shirya shi ne da gangan domin a takali Rasha.
Kanin labarin kenan. Bayan kun gama shan labarin duniya,
Barbados, I don't know what I'm doing in Nigeria. You know what I mean? Like, this is just like, they just play us out, man.
Wani dan kasar Barbados kenan, kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da Ingila ta koro daga kasar ta je Laraba. Hukumar ba da agajin gaggawa ta baiwa asibitocin taimakon magunguna da wasu kayayyakin domin agaza musu wajen jinyar waɗanda ‘yan Boko Haram suka ji wa rauni. Kamar kowace rana Alhamis, kuma Grace Abdu na nan tafe da filin domin iyali.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A Tunisia, kungiyar ISIS ta dauki alhakin harin da aka kai ranar Talata kan wata motar bus dauke da dogarawan fadar shugaban kasa, a har aka kashe akalla mutane 12. A cikin wata sanarwa da suka wallafa a dandalin sada zumunta jiya Laraba, kungiyar ISIS ta ce wani dan yakin sa kai mai suna Abu Abdul Tunisi shine ya kai harin, ya kutsa cikin motar, ya samu nasarar kashe akalla mutane 20 da kungiyar ta ce waɗanda suka yi ridda. Motar tana tafiya ne a tsakiyar babban birnin kasar, wato Tunis. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar ta faɗa jiya Laraba cewa an kai harin ta wajen amfani da nakiyoyi masu nauyin kilogram 10 da aka ɓoye cikin wata farmala ta masu kai hare-haren ƙunar baƙin wake. Sanarwa daga ma'aikatar ta ce gawar mutum na 13 da aka gano sun hakikance ta ɗan ƙunar baƙin wake ne. Ta ƙara da cewa ana auna ƙwayoyin halittar gawar domin tantance ko wane ne. Hakanan Tunisiyan ta ba da sanarwar rufe kan iyakarta da kasar Libya na kwanaki 15 domin hana kai mata ƙarin hare-hare. Hukumomin kasar sun ce sun hakikance dubban 'yan kasar sun je Libya da Iraki da Siriya, inda suka fafata kafada da kafada da mayakan sa kan ISIS.
Biyo bayan hare-haren da 'yan yakin sa kai a birnin Paris da Beirut da Tunisia, waɗanda kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kaiwa, shugaban Amurka Barack Obama yana kwantarwa Amerika hankali akan barazanar kawo hare-haren ta'addanci a nan Amurka a daidai lokacin da ake hutun cika-ciki a yau Alhamis. A wani jawabin mintoci 6 da ya gabatar, shugaban ya faɗa jiya Alhamis cewa jami'ai masu yaƙi da ta'addanci da sojoji da sauran jami'an tsaro suna ci gaba da sa ido akan barazana a nan cikin gida da kuma ƙetare. Idan har aka tabbatar da sahihiyar barazana, za a sanarwa jama'a baki ɗaya. Ya ce suna ganin yana da muhimmanci mutane a yayin da suke gudanar da harkokinsu su kuma sa ido ga abubuwan da suke faruwa. Mr. Obama ya yi wannan maganan ne bayan ya gana da shugabannin hukumomin tsaro na Amurka. A halin da ake ciki kuma, Majalisar Dokokin Faransa jiya Laraba ta kada ƙurar faɗaɗa farmakin da ƙasar take kaiwa akan 'yan yakin sa kan ƙungiyar ISIS. Kungiyar da ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin hare-haren da aka kai birnin Paris a ranar 13 ga wannan wata na Nuwamba, har suka halaka mutane 130.
Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa jiya Laraba cewa akwai alamun kakkaɓo jirgin saman yakin ƙasar da Turkiya ta yi, an kitsa shi ne da gangan domin a takali Rasha. Duk da haka ya ce Rasha ba za ta yi yaƙi da Turkiya ba. Lavrov ya ce al'amarin zai sa Russia ta saki duba dangantakarta da Turkiya. Ya soki ziyarar da ya shirya zai kai Ankara jiya Laraba, amma ya zanta da takuran aiki sa na Turkiya kuma sun amince za su gana cikin ƴan kwanaki masu zuwa. A gefe ɗaya kuma ma'aikatar harkokin wajen Russia a cikin wata sanarwa da ta fitar jiya ta ce ministan harkokin wajen Lavrov a tattaunawa da suka yi da ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Cavusoglu tawa wayar tarho ya gaya masa cewa da harbe jirgin saman yakin Russia shugabannin Turkiya sun nuna suna tare da ISIS. A halin da ake ci kuma ɗaya daga matukin jirgin da Turkiya ta harbe wanda yayi amfani da laimar tsira daga cikin jirgin yanzu ya isa wani sansanin sojin Russia bayan da sojojin Syria suka ceto shi. A wani lamari kuma jami'an tsaron Amurka sun ce suna sa ido kan rahotanni da suke nunin cewa an kai farmaki da jiragen yaki kan wata tawagar motocin ayyukan jinƙai jiya Laraba kusa da garin da ake kira Azaz da ke Syria kimanin kilomita 6 kudu daga kan iyakar kasar da Turkiya.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba da rana Papa Roma Francis ya sauka a birnin Nairobi kasar Kenya inda ya samu kyakkyawar tarbo daga shugaban kasar Uhuru Kenyatta tare da tawagar makaɗa da mawaka da kuma masu rairaye. Wannan ne zangonsa ta farko a ziyarar kwanaki 6 da zai yi a Afirka da za ta kai shi har kasar Uganda da kuma Jamhuriyar Afirka ta tsakiya. ‘Yan kasar Kenya sun fara hallara akan babban titin da Papa Roma zai bi sa'o'i kafin ya isa. ‘Yan kasar mabiya ɗarika Katolika da ma waɗanda ba sa bi duk suna cike da ɗoki da kuma murna wannan ziyarar. Ƙoƙarin haɗa kan jama'a daga ƙabilu da addinai daban-daban yana daga cikin manyan burin Papa Roma Francis kuma ya taɓo hakan a jawabin da ya yi a gidan shugaban Kenyatta. Ya ce tarihi ya nuna tarzoma da ta'addanci da wasu rikice-rikice suna samun kafuwa ne daga tsoro da rashin yadda da kuma cire tsammani daga rayuwa sakamakon talauci da ƙunci. Daga ƙarshe ya ce haƙƙin mutane ne da suka haƙiƙance kan manufofin ƙirƙiro da ƙasa da su yaƙi da irin wannan tunanin. Kenya ta fuskanci hare-haren ta'addanci daga 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Al-Shabaab a yayin da a Jamhuriyar Afirka ta tsakiya zangon Papa Roma ta ƙarshe ita ma har yanzu tana fama da fitina akan saɓanin aƙida. Da aka tambaye shi baya fargabar tarzoma a yayin wannan ziyara, Papa Roma Francis sai ya ba da ansa da cewa ya fi tsoron cizon sauro. Labarin duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana ta yayata rahotanni ko kuma zargin cewa kimanin bakin aure 500 hukumomin shige da fice na kasar Ingila suka dawo da su Najeriya a yayin da wasunsu suka ce su ba 'yan Najeriya ba ne. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya je filin saukar jiragen saman Murtala da ke Lagos har ma ya zanta da wasunsu.
Kasar Birtaniya ta soke wasu 'yan bakin haure da ta yi zargin cewa 'yan Najeriya ne da ake zargin yawansu ya kai 500. A lokacin da na isa filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke nan Lagos je, kaɗan daga cikin mutanen da aka dawo da su ne na tarar suna gararan ba a raba filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke Lagos. Hau kuma sun shaida min cewa wasunsu da aka dawo da su ba 'yan Najeriya ba ne, suna masu cewa wasu 'yan ƙasar Barbados ne kuma an dawo da su ne ba tare da son su. Ga dai abin da wasunsu ke cewa.
Barbados, I don't know what I'm doing in Nigeria. You know what I mean? Like this is just like they just play us out, man. No, I'm not British nationality, but I've been living in United Kingdom for 15 years.
Yace ni dan kasan Barbados ne, shekaru na 15 a kasar ta Burtaniya, ba kuma inda na sani in ba wannan kasa ba. Duk kokarin da nayi dai domin jin ta bakin jami'an shige da fice da filin jirgin sama Murtala Muhammad da ke nan Lagos ya citira, a yanda wasu daga cikin bakin hauren da aka dawo da su Najeriya suka yi zargin wasu jami'an ofishin jakadancin Najeriya da kuma jami'an shige da fice a nan Najeriya da sanya hannu a takardar karɓarsu dukkuwa da cewa su ba 'yan Najeriya ba ne, tare da kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya sa baki a wannan al'amari.
Nigeria Embassy in the UK, yeah, the Nigeria president should talk to them to start taking, stop taking bribe, because there's no help in here. I'm in here and I'm stranded. I got nobody here, no got no family, no friends. I just like a foreigner in here. You know what I mean? I'm looking at everyone now. I don't know what to do.
Yace ya kamata shugaban Najeriya ya magana gare su da su daina karban cin hanci domin kuwa suna zubar da mutuncin Najeriya. Yanzu aka dai wayannan baki da aka tsoke su zuwa Najeriya tuni suka shiga gari, abinda kuma wasu ke ganin cewa tamkar barazanar tsaro ne ga Najeriya, inda aka bari suka shiga gari ba tare da tantance su ba. Baban Yajibrin murya Amurka daga Lagos, Najeriya.
Hukumar bada agajin gaggawa da ake cewa nema a takaice ta baiwa wasu asibitoci, ciki har da wani asibiti mai zaman kanta da ake cewa Peace Hospital, tallafin magunguna a Yola jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya, a saboda rawar da ta taka wajen yi wa mutanen da hararen Boko Haram ya jikkata kyauta. Ga ƙarin bayani daga wakilin sashen Hausa Sanusa Adamu.
Daga cikin asibitoci da suka amfana daga tallafin magunguna da hukumar kai dokin gaggawa ta kasa NEMA ta baiwa, akwai asibitin Peace mai zaman kanta. Sauran ko sune asibitin kwararru da cibiyar kiwon lafiya na gwamnatin tarayya dake Yola fadar jihar Adamawa. Shugaban ma'aikata na jihar Adamawa Malam Musa Kaibo, wanda ya amshi tallafin magungunan a madadin gwamnatin jiha Kana, ya mika wa shugabannin asibitocin, yayi mini ƙarin bayanin dalilan da suka sanya asibiti mai zaman kanta ta ci gajiyar tallafi na wannan magunguna.
Adamawa state government ta gode wa wannan private hospital, wanda asibiti ne na kudi, amma kaga shugabanta ya amince ya taimakawa wayanda su salwalta. Kaga wannan dole ayi gode masa. Gwamnatin jiha za ta ci gaba ta hada kai da ita ta dinga tallafa ma irin asibiti kamar wannan. Kuma muna kira ga sauran asibitocin wanda suna zaman kansu don Allah su taimakawa mutane in case abubuwa irin wannan ta faru.
Wannan tallafin na zuwa ne bayan harin kunar bakin wake a tashar Tifa na Dobeli dake Yola fadar jihar Adamawa ranar 17 ga watan nan, inda mutane sama da 30 suka yi asarar rayukansu. Asibitin Peace mai zaman kanta, inji director ta Dr. Ni Orio Low, yayi wa sama da mutane 50 da hare-haren Boko Haram ya jikkata jinya kyauta.
Aikin jinya mara lafiya aikin taimako ne, ko mutum yana da kudi ko babu ina cikin damuwa, dole ne a taimaka. To ni kuma ni dan talaka ne, so tunda Allah ya dan bani abubuwan, ya bani karfin dinga taimaka ma wadansu, dole ne ina yaka nan ma Allah godiya ne da ya taimake ni, kuma ya ce in taimake wadansu, ko da kudi ko ba da kudi mu za mu yi aiki.
Babban sakataren hukumar kai dokin gaggawa mallakar jihar Adamawa Malam Haruna Furo ya ce duk da cewar mai asibitin ba dan asalin jihar Adamawa bane, sadaukar da kai da ya nuna alama ce ta kishin kasa Najeriya.
Wato yana daya daga cikin wadanda suke karban patients da muka kawo, kuma ba za ka taba jin shi ya complain ce maka a'a yau wannan asibiti na kudi ne, yana gani tamkar wanda ya shafa din dan uwan shi ne. Saboda haka gaskiya yana mana kokari kware da gaske, kuma a kulli yomin baya taba complain. Mun ga wannan halin da yake ciki da taimakawa, domin kudin shi ne yake amfani yana sai magunguna, ai shine zumunci din
kawo. Yanzu kusan mutane 20 asibitin kwararru ta sallama Dr. Bala Saidu da Professor Muhammad Awal Abubakar na asibitin kwararru da kuma cibiyar kiwon lafiya ta tarayya dake Yola su yi mani ƙarin bayanin kalubale da suke fuskanta duk lokacin da wani bala'i ya fado wa jiha.
Tocin mu uku ko fiye da haka duk suna amfani a asibitin nan, kuma gaskiya ina godewa direbobin da ya faru babba na ma kiran su da kansu suke zuwa. So mun gode wa har da mutanen gari suna zuwa su taimaka mana, mun gode.
Wannan dai ba wanda yake sayan komai, yawancin su da suka zo yanzu na hudu kenan, ko kafin nan ma, ko sojoji da suke zuwa da sauran mutane, ba wanda ake tambayan shi ya biya komai. Kowa yana samun kowane irin treatment ba abinda suke biya.
Farfesa Muhammad Awal Abubakar, babban daraktan cibiyar kiwon lafiya na tarayya da ke Yola Fadar jihar Adamawa kenan. Sanusi Adamu, sashin Hausa da muryar Amurka daga Yola, Nigeria.
Wakilin sashen Hausa Nasiru Alhika ya yi nazarin watanni 6 bayan da wasu gwamnoni suka fara jan ragaman mulkin jihohiyansu, musamman sababbi, bayan da wasunsu suka yi zargin cewa sun gaji Baitul Maili fa yau.
Farkon amsar mulkin gwamnoni da dama, musamman ma waɗanda suka hau karo na farko, na cike da bayanan gadon ɗimbin bashi da bayyana irin ta'adin da suke zargin gwamnatocin baya, musamman ma na PDP sun tafka. Wata 6 bayan amsar mulki, wani hali irin waɗannan jihohi ke ciki ne? Shin sun fara murmurewa koko da sauran hucin zazzabi a jikinsu? Na gamu da gwamnan Bauchi mai wa'adin farko a Inuwar APC, barista MA Abubakar, a wani taron haɗin gwiwa da hukumomin lafiya a Abuja.
To alhamdulillah, mafi yawan ɗan asalin jihar Bauchi a yau cikin ikon Allah yana sanye da farin ciki, yana kuma walwala ba don komai ba, saboda jihar mu ta dogara ne kan masu albashi. Kasuwannin mu ma sun dogara ne da masu albashin mu. Idan baka biya albashi ba, to komai tsayawa yake cik. In ku aka samu aka biya albashi, to sai ka ga jihar ta farfado. To dalilin da yasa kenan, tun daga zuwan mu na dau wannan kuduri, tun kafin mu samu wani tallafi daga ko ina, muka je muka samu taimako dan mu biya albashin farko na watan Mayu, bayan mun biya shi kuma daga bisani da muka samu taimakon gwamnatin tarayyar Najeriya. Kusan in ce babu jihar da ta kai mu tabbatar da amfani da wannan agajin da aka samu. Dukkan kwabon da muka samu mun yi amfani da shi ne wajen biyan albashi.
Na dawo hukumar PDP, inda na samu tsohon kwamishinan PDP daga Kaduna, Dr. Sa'idu Abdullahi, wanda ya nuna tamkar da gangan APC ke kushe PDP da yake tutiyar ta cimma nasarori bila adadin.
Mutane a yanzu suna da na sani wannan sabuwar gwamnati da aka samu. Duk daga wata 6 da ta yi, babu wani abin da a zo a gani. Amma ko kowa ya san cewa jam'iyyar PDP, duk da ana cewa ba a yi komai ba, ai duk wanda bai gode mu Allah ba, to zai gode azaban sa. Shekara 16 da aka yi ƙarya ne, wani ya ce wai jam'iyyar PDP ba ta yi rawan gani ba, ta yi rawan gani kuma an gani a ƙasa.
Mansur Manu Soro na cikin waɗanda suka tallata APC har ta lashe gwamnati a Bauchi. Na tambaye shi anya wasu gwamnonin sun shirya kuwa kafin tsayawa takara?
To, ba zan iya cewa gashi wasu gwamnonin ko sun yi shiri ko ba su yi ba, amma abin da na sani shine ni nawa gwamnan ya shirya tsaf kafin ma ya hau. Ya tutura mutane, an riga an yi nazari tun muna campaign. Idan an je an dawo daga campaign, za a zo a zauna a tattauna akan abubuwan da ake ganin za su iya zama matsala yayin da aka zo aka karbi ragamar mulki.
To amma Mansur, ba a ganin mutane aka ce fa tare da gwamnan nan, in an je gidan gwamnati kamar ba kowa.
Kusan zan ce abubuwa da aka saba yi na barna a wancan gwamnatin mai girma gwamna a yanzu da yazo ya sanya kafa, ya take bai yadda da su ba. Karon farko cikin shekaru 10 a tarihin jihar Bauchi an dakatar da yin barna da kudin mutane.
Kuma ba walwala, misali mutane ba sa ganin gwamna, kai kana jin za su ji dadi kuwa?
Bayan da za a yi ka ce za ka dauki kudin al'umma wajen miliyan 6 ko 7 ka dinga rabawa wa mutane yan kadan na kusa da kai, kai tamanin kuma in kai haka adalci kai. Shi ya ce bai dada wannan ba, ba kuma zai yi shi ba.
Helkwatar PDP na zama shara-shara ba yawan maziyarta, inda APC ke samun yawan jama'a. Da hakan ke nuna yau ga wannan, gobe ga wancan. Nasura da Maili, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu dai nan misalin karfe 12 da mintoci kusan 20 na dare a gogon Washington DC, kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. lokaci yayi da za mu gabatar da domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka huiba ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Bari mu fara da godiya kasancewa yau take ranar godiya a nan Amurka. Muna godiya ga ƴan uwa da abokan arziki da masu saurare da kuma dukkan waɗanda ke bada gudunmuwa wajen nasarar wannan shirin da ke yunkurin kare haƙƙoƙin mata da ƙananan yara da kuma ganin ci gaban iyali da kasance ginshiƙin al'umma. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 25 ga watan Nuwamba a zaman ranar da ake jawo hankalin duniya kan akuba da ake gallazawa mata a ƙasashen duniya. Ba kamar sauran ranakun da Majalisar Ɗinkin Duniya ke keɓewa ba. Daga ranar 25 ga watan nan ana ɗaukar kwanaki 16 ana fafatukan nuna halin ƙunci da mata da dama suke ciki a ƙasashen duniya da nufin ganin an kare haƙƙoƙinsu da kuma ba su damar rayuwa cikin walwala da jin daɗi. To idan akwai matan da suka cancanci duniya ta maida hankali akai a wannan rana, su ne ‘yan matan sakandaren Chibok da suka shafa sama da shekara 1 da watanni 7 a hannun ‘yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Yayin da muke ci gaba da zuba ido da bin diddigin batun ‘yan matan, bari mu koma kan batun yi wa yara fyaɗe, inda kwamitin da gwamnatin jihar Kano ta kafa ya miƙa rahoto. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ke bin diddigin wannan batu.
Tun a ranar Juma'ar makon jiya ne dai, ƙarin kwana 7 da kwamitin ya nema ya kammala, kuma a waccan rana ta Juma'a ne jama'a suka yi zaton kwamitin zai miƙa rahotonsa ga gwamnati. Wannan dai na da nasaba da irin yadda duniya ta zuba wa ‘yan kwamiti da ma gwamnatin jihar Kano ido game da wannan lamari. To amma a shekaran jiya Talata ne aka tsara kwamitin wadda ke ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban jami'ar Maiduguri Farfesa Abubakar Mustapha zai miƙa wa gwamnati rahoton. Al'amarin da ya ja hankalin manema labarai a Kano, kuma suka yi dandazo a gidan gwamnati. Sai dai daga bisani an hana 'yan jarida shiga zauren da 'yan kwamitin za su ba da rahoton. Hakan ta sanya ake kokwanto ko an ba da rahoton ballantana ma sanin abin da ke cikinsa. To amma barista Hussaina Adamu Aliyu, shugabar ƙungiyar mata lauyoyi ta Najeriya reshen jihar Kano da ke zaman wakiliya a cikin kwamitin, ta ce su dai sun miƙa rahotonsu.
Mun ba da rahoton ma gwamnati, sai dai kuma mu jira mu ji abin da gwamnati za ta ce. Amma ni na tabbata gwamnatin nan gwamnatin jama'a ce, gwamnati ce ta mata da yara, gwamnati ce mai neman zaman lafiyar jama'ar ta. Na tabbata duk wani rahoton da aka baya za ta duba, in ma bai mata ba na san za ta yi wanda ya kamata.
Sai dai wani bincike da na gudanar a gidan gwamnatin Kano ya nuna gwamnati ta yi watsi da rahoton kwamitin. Hasali ma gwamna Abdullahi Umar Ganduje da mataimakinsa Farfesa Hafiza Abubakar sun bayyana ɓacin ransu game da yadda kwamitin ya bar jaki ya buguteki wajen gudanar da aikin da gwamnati ta bashi. Nan take dai gwamnati ta baiwa kwamitin umarnin ya koma ya sake tsara rahotonsa domin ya yi daidai da aikin da aka bashi. Malam Yakubu Musa Fage, guda daga cikin waɗanda suka ba da shaida a gaban kwamitin, ya ce shi dama ya san za a rina.
Tun sanyin safiya aka ba kwamitin nan wankin hula, saboda haka idan har sun tafi zuwa almuru su suka so. A taƙaicen taƙaicewa ni ɗan nan da kake gani awa ta biyu a gabansu muna bugawa. Saboda haka suka tabbatar min cewa abubuwan nan da na je musu da su ko su kaɗai sun isa a wannan rana su rubuta rahotonsu su dankawa gwamnati. Kafin mu rabu Mahmudu, sai da na yi musu kandagarki. Na ce al'umma fa na ji kishin-kishin suna cewa na gwamna na neman raba kan 'yan kwamiti. Ciyaman ɗin kwamiti Farfesa da kansa ya karɓi amsa kuwa ya gaya min ya ce babu wani magana na gwamna. Mu ɗin nan da ka gan mu sai mun ga ƙwalƙuwar daka a kan abin da ya tabbatar da gaskiya, kuma sai an bi wa wannan yaron haƙƙinsa.
To wannan jan ƙafar da ake kamar kenan magana da kai magana ce kake nufinta a gaban kwamiti ita ce take nema ta tasiri ko kuma abin yake?
Abin da nake nufi a nan shi ne daga baya ƙila aka yi sabon baƙo, amma dai a zamanmu na farko nunawa suka yi a wannan satin ba ma sa buƙatar lokaci ya kai musu wanda gwamnati ta ba su domin dukkanin hujjoji sun tattara. Mahmudu me ya kawo magana cewa a nemi daɗi? Wannan magana daɗin wa'adi ɗin shi kanshi wani abu ne da zai iya alamtawa al'umma wani abu a ransu cewa ƙila abin da ake zargi na nema ya tabbata. muna jira mu gani abin da yake cikin wannan rahoton nasu sakamakon abin da suka saka.
A daya daga cikin jerin rahotannin mu dangane da wannan batu, mun ji yadda Malam Muhammad Almashi, shugaban kungiyar da ke bada kariya ga yara kanana ta Child Protection Network, yace sun kafa kwamitin su da zai bi diddigin ayyukan wannan kwamiti. Ko ina aka kwana dangane da aikin wannan kwamiti na Independent?
Nan muna tattara bayanai, muna kuma saurara ƙorahe-ƙorahe da wasu abubuwa makamantan ire-iren waɗannan, wanda muna nan mun aje muna sauraren rahoton da gwamnati za ta bayar da kuma matakin da gwamnati za ta ɗauka akan abubuwan da ake ciki yanzu.
Idan na fahimce ka, kun kammala naku aikin ne ko kuma kwamitin kana ci gaba dai?
Kwamitin ai ba zai gama aikin shi ba har sai mun ji rahoton gwamnati in yayi daidai da buƙatunmu da ƙorahe-ƙorahenmu da kuma abubuwan da muke ganin ya cancanta a ce an yi. Wallahi alhamdu.
To sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin abin da kwamitin ya bankado da kuma abin da zai biyo baya. Yanzu dai a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da zai ci gaba da kasancewa idonmu akan wannan lamari da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa ɗaliban wannan makaranta da dukkan ɗaliban da iyaye suka damƙa amana a makarantu a duk faɗin Najeriya fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
Kafin mai salama ga takaitattun labarai.
A Tunisia, kungiyar ISIS ta dauki alhakin harin da aka yi ranar Talata kan wata motar bas dauke da dogarawan fadar shugaban kasar har suka kashe akalla mutane 12. Biyo bayan hare-hare da mayakan sa-kai suka kai a biranen Paris da Beirut da Tunisia waɗanda kungiyar ISIS din ta dauki alhakin kaiwa, shugaban Amurka Barack Obama yana kwantarwa Amurkawa hankali akan barazanar kawo hare-haren ta'addanci a nan Amurka a daidai lokacin da ake hutun cika-ciki da aka fara daga yau. Shi kuma ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa jiya Laraba cewa akwai alamun harbo jirgin saman yakin kasar da Turkiya ta yi an kitsa shi ne da gangan domin a takali Rasha, duk da haka ya ce Rasha fa ba za ta yi yaki da Turkiya ba. Jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman kan yankin Sahel ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa masu fasa ƙorin miyagun ƙwayoyi suna ƙara matsakaimi wajen aiki tare da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a wannan makekin yankin a duk faɗin arewacin Afirka. Jakadiyar Hirod Selassie ta gaya wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa masu sumogan ƙwayoyi suna biyan 'yan ta'adda wani kaso domin su ba su damar su wuce ta yankuna da ke ƙarƙashinsu, wanda ya zama kafar samun kuɗaɗen shiga ga waɗannan 'yan ta'adda. Madam Hirod ta ce, ina kira ga wakilai da ke wannan kwamiti su fara da ikon kwamitin aza takunkumi kan Al-Qaida ya haɗa har da fasaforin miyagun ƙwayoyi a yankin. Ta gaya manema labarai cewa akwai buƙatar a yi haka domin kwamitocin su riƙa sa ido su aiko da rahotanni domin hana sassan biyu gama baki. Rashin tabbas ta fuskar siyasa suna damun wasu ƙasashe da suke yankin na tsawon shekaru yanzu, wadda ya janyo giɓi ta shugabanci da rashin kayan more rayuwa a ƙasashe da tuni suke fama da talauci, lamari da ya baiwa masu tsauran ra'ayin addini su damar su shawo kan talakawa da tuni suka fusata. Jiya Laraba da rana, Papa Roma Francis ya sauka a birnin Nairobi, Kenya, inda ya samu kyakkyawar tarbo daga shugaban ƙasar Uhuru Kenyatta tare da tawagar makaɗa da mawaƙa da masu rairaye. Wannan ne zangonsa na farko a ziyarar kwanaki 6 da ya kai Afirka.
To ma sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan, sai kuma da hantsi misalin ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin. Ciki har da hira da shugaban ƙaramin hukumar Gambarun Gala Arewa maso gabashin Najeriya, da ya ce idan Allah ya yarda za a maido da waɗanda ke gudun hijira a protocol ƙasar Kamaru a sakamakon rikicin 'yan Boko Haram. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, ni Jummai Ali nake cewa sai an jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.